Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asiriya Asabar 4 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya ko makiri ne tare da sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
Rundunar mayakan Amurka mai kula da yankin Pacific ta gabatar da rahotanni na sirri ko bayanan sirri ga shugaban Amurka Donald Trump daidai lokacin da zaman dardar ta karu a makudin Korea. Guguwar canji da ke kadawa a Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki na kayata wasu jan kasar wasu kuma sun fusata. A Melbourne na kasar Australia kuma dubban mutane ne suka yi zanga zanga yau asabar domin nuna goyon bayan su ga yan gudun hijira 600 da ba su da muhalli a halin yanzu.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyar yan bindigan Niger Delta ta Avengers ta ce za ta sake dawowa da hare-hare da ta saba kaiwa akan kamfanonin mai a wannan yankin. To kowane irin matakai hukumomin tsaro ke dauka?
Wannan shine kowane ne yace zai wani to annace cutar mai to mu aikin mu ne mu da kafan wando daya da shi duk wanda ya ce mana kule to mu daidai muke da mu je mashi ta.
A jamhuriyar Niger kuma masu motocin dakon kaya ne suke kokawa akan yadda motoci daga kasashen makota suke kashe musu kasuwa a cikin kasar tasu wanda hakan na barazana ga aikin su kuma su kuma suna barazana ga majalisar dokokin kasar ko ta yi watsi da harajin da take shirin dorawa ainihin motocin dakon kayan ko kuma
mu patrona ne yajin aikin mu batta da ciyawo ga gwamnati kenan yanzu dai muna jin hankalin gwamnati da din wannan takardan da muka kai su da beta da idan rahama tun da wuri.
Bayan haka kuma muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da zamar dardar ta karu a makurdin Korea rundunar sojin Amurka mai kula da yankin Pacific a jiya Juma'a ta gabatar wa shugaban Amurka Donald Trump bayanan sirri. Runa ta gabatar da wannan bayanan ne da saukar jirgin shugaban na Amurka da ake kira Air Force One da turanci a tsibirin Oahu inda shi da uwar gidansa Melania Trump suka samu tarbo ta gargajiyar Hawaii inda aka saka musu makawuyar furanni da ake kira Lee's. Daga nan shugaban na Amurka ya wuce kai tsaye zuwa cibiyar rundunar sojojin kundumbalar Amurka mai kula da yankin Pacific din runduna mafi girma wacce take ta hada duka sassan mayakan na Amurka. Kuna da jarumai da dakaru masu basira kuma muna farin ciki da godiya da haka shugaba Trump ya ga Admiral Harry Harris wanda shine commander rundunar ta yankin Pacific bayan da akai wa shugaban bayani shi da uwar gidansa suka aje furanni a baraguzan jirgin yaki na ruwan Amurka mai suna USS Arizona a wanda ya nitse ranar 7 ga watan Disamba 1941 bayan harin da Japan ta kai tashar jiragen ruwan Amurka da ake kira Pearl Harbor matakin da ya tsunduma Amurkan a yakin duniya na biyu. Kamin ya isa kasar Philippines shugaban na Amurka zai yi da zango a kasar Japan da Korea ta Kudu da China da Vietnam balaguro mafi tsawo da zai yi na kwanaki 12 tun bayan da ya zama shugaban Amurka. A lokacin ziyarar shugaban zai halarci taron kungiyar kasashe dake gabashin Asia da na kasashe dake kungiyar kasashe dake kudu maso gabashin Asia da ake kira ASEAN a takaice. Guguwar canji da ke kadawa a kasar Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki yana kayata wasu jan kasar wasu kuma suna zira ido masu ra'ayin mazanjiya kuma ko sun fusata ko kuma sun dimauta. Yarima Muhammad bin Salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan 10 cewa yana kokari ne ya maida Saudiya bisa tafarkin Islam nan da kasar aka san kasar da shi wato na sassauci kamin zuwan juyin juyi halin Iran 1979 ya jaddada cewa kashi 70 cikin 100 na mutan kasar matasa ne kasa da shekaru 30 daga nan ya alwashin ba za kashi shekaru 30 masu zuwa ana raye ko kuma kasar tana raye karkashin manufofi na tsatsauran ra'ayi ba. Clarence Rodriguez wacce ta yi shekaru 12 tana aikin wakiliyar wata kafar yada labaran kasar Faransa a birnin Riyadh kuma a baya-bayan nan ta rubuta littafi mai suna Saudi Arabia 3.0 wanda ya maida hankali kan burin matan kasar Saudiya da matasa. Ta gaya mu da Amurka cewa ta hakikance cewa Saudiya tana cikin rudani saboda faduwar farashin mai, saboda haka ta fada tsaka mai wuya wanda ya zama tilas ta sauya fasalin tattalin arziki wanda hakan ya tilasta yin wasu sauye-sauye ta fuskar zamantakewa da suka shafi matasa da kuma mata. A Melbourne na kasar Australia dubban mutane ne suka yi zanga-zanga yawa sabar don nuna goyon bayan su ga mutane 600 waɗanda suka ki barin sansanin ƴanci rani da masu gudun hijira dake karkashin ikon kasar Papua New Guinea da hukumance aka rufe a wannan mako. A bara wata kotu a Papua New Guinea ta yanke hukuncin cewa sansanin ya saba tsarin mulki. Australia kememe ta ki ta karbi ƴan gudun hijira yayin da New Zealand tace za ta karbi wasu daga cikin su. Kamar yadda rahoton da Phil Massa ya aiko mana daga Sydney ya nuna, masu rajin sun ce gwamnatin kasar tana daukar mutanen tamkar dabbobi suna matsa lambar ganin gwamnati ta bar su zauna Australia. Masu rajin da suke gangami a Melbourne suna zargin gwamnatin kasar cewa tana kin baiwa mutanen abinci domin tilasta musu waɗannan 600 su amince da shirinta. Cikin waɗannan mutane akwai musulmi ƴan kabilar Rohingya 90 daga ƙasar Myanmar, wasu metan daga Iran, wasu kuma daga ƙasashen Afghanistan da Somalia da kuma Pakistan. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Juma'a aka kwace manyan garuruwa biyu da suke hanin ISIS wadda suke kan iyakar Iraki da Siriya ba musu farmaki da aka kai musu daga sassan kasashen biyu kusa da kwazazzabon Euphrates. Yanzu helkwatar daular ta daidaice bayan da ta rasa manyan tungoginta a Siriya da Iraki ta tagwayen farmaki da aka kai kan biranen Ezor a Siriya da kuma garin Al-Qaim dake Iraki wadda yanzu ya sa sauran abin da yake hannun kungiyar ba su wuce flotoci dake kan iyakokin kasashen biyu ba. Sojojin kasashen biyu ne suka bayyana nasarar kwace waɗannan garuruwa da sojojin Siriya suka ce yanzu ISIS ta rasa wani wuri da take tsara hare-haren ta'addanci da take kaiwa. Prime Minister Iraki Haibar al-Abadi ya yaba dakarun kasarsa saboda bajintar da suka nuna wajen kwato Al-Qaim. China kuma majalisar dokokin kasar ta amince da wata doka wacce ta maida shi laifi da zai kai ga daurin shekaru 3 a gidan fursuna ga duk wani dan kasar da aka samu da laifin wulakanta ko rashin mutunta takin kasar. Babban kwamitin majalisar gudanarwa ta kasar ta ayyana gyara ga kundin laifuffuka da zai hada da hukunci ga duk wanda aka samu da gaske yana wulakanta takin kasar. Kamfanin dillancin labaran kasar Xinhua ya kuma bada rahoton cewa kin mutunta takin kasar yana kuma iya janyo wa ƴan kasar ƴancin wato rasa ƴancin gudanar da harkokin siyasa. Mataki na baya-bayan ya zo ne bayan da kasar ta tsaurara inda aka amince mutane su yi amfani da takin kasar. A cikin watan Satumba kasar ta zartar da doka wacce za ta hukunta mutane da dauri na kwanaki 15 idan suka yi amfani da takin kasar a wajajen wata liyafa ko kuma walima.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ƴan bindigar Niger Delta ta Avengers da wani lokaci tace ta ajiye makamai yanzu kuma tace za ta koma gidan jiya. Ga rahoton wakilinmu Lamidu Abubakar Sakwato a kan wannan batun.
Dangane da sanarwar da kungiyar ƴan bindigar Niger Delta ta fitar wadda ake kira Niger Delta Avengers na cewar ranar kawo ƙarshen tsagaita wuta kan harhari kan harabobin ayyukan mai ya kawo ƙarshe a yankin na Niger Delta. Kungiyar ta Niger Delta Avengers ta ce za ta dawo da kai harhari a sassan da ake ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai daga ranar 3 ga watan Nuwamban shekara ta 2017, in ji sanarwar. Kuma duk da cewar yankin bai zauna ba kan harharen ƴan bindiga nan da can, to yanzu yanayi ya sauya ta yadda wannan kungiya ta Niger Delta Avengers ta saba kai harhare kan bututayen mai na wasu kamfanonin mai a yankin. Dangane da wannan sabon ikirari na wannan kungiyar ta Niger Delta Avengers da ke kan gaba a halin yanzu na shirin kai mummunan harhare kan 55 din mai mai da kuma harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Ya sana ji ta bakin mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke kula da harabar tsaro a yankin na Niger Delta, wato Major Ibrahim Abdullahi, kuma ga abin da yake cewa
aikin da aka muke yi a nan aiki ne na tsaron rayuka da tsirin jama'a. Kuma wanda ya ce zai yi wani abu da zai yi barazana ga wannan aikace-aikacen namu da za mu sa kafan wando ɗaya da wannan shirye ko wane ne ya ce zai yi wani tu'annaci cutar mai. To mu aikinmu ne mu da kafan wando ɗaya da shi. Duk wanda ya ce mana kule, to mu daidai muke da mu je mashi tas.
Zuwa yanzu ko akwai wasu kalubaloli da kuke fuskanta ganin cewa yankin Niger Delta yana da surkuwayen ruwaye, watakila akwai inda ake samun wani kalubale ko matsala?
Wannan runduna namu ta haɗin gwiwa ba wai ta jihar Bayelsa bane kaɗai, daukacin Niger Delta. Kuma muna shirye ma'aikatanmu da jami'anmu duka suna baje a ko'ina. Muna da kwarin gwiwan cewa aikin nan namu muna da nasara a kan tsari bisa da
shi. Ma wani dan yankin Niger Delta ya ce,
why the Niger Delta Avengers are criminal? The federal government has also acted as criminal.
Wannan da ke da suna Bali Bulu Abu yana cewa ne abinda ya sa yan yankin Niger Delta suka zama yan ta'adda ta magwamnatin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar tana hada kai da kamfanonin ayyukan hakar mai wajen bata muna muhalli. Kuma har yanzu an kasa samun sahihiyar hanyar samun sauki, don haka saurara musu baya da amfani. Hare-haren yan bindiga a yankin Niger Delta kan jawo matukar koma baya ga adadin danyen man da Najeriya ke fiddawa a kullum, wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar kasar ta Najeriya, wanda ke kasar ta dogara ne akan mai din kusan kashi 95 daga cikin 100. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad rasulillahi ba gani sai Allah ala ka kai maji soja ko gidan su boda dali ko a bakin daga ko
to madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. A jamhuriyar Niger kuma shugabannin kungiyar masu motocin da kokaya ne suke kokawa game da barazanar durkushewa harkoki da suke huskanta sakamakon yadda takwarorin su na wasu kasashe makwabta suke kashe musu kasuwa. Saboda haka ne suka gargadi majalisar dokokin kasa ta yi watsi da sabon tsarin haraji da ake shirin soma dorawa motocin da kungiya a cikin kasar a baki. Ga wakilin mu Silamu Muni Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A ƙarshen wani taron gaugawa da suka kira domin nazarin hanyoyin da za su bullowa matsalolin da suka dabaibaye harkokin dakon kaya daga wannan jiha zuwa waccan ko kuma tsakanin ƙasar Niger da wasu ƙasashe makwabta, masu motocin dakon kaya sun nuna damuwa akan halin da wannan fanni ke ciki a yau. Alhaji Adamu Musa shine shugaban hadakar kungiyoyin masu motocin dakon kaya na ƙasa baki daya.
Wata in yayi wajen Cotonou ko Lomé ko Ghana ko Abidjan sai ya kai wata 2 wata 3 yana zaune bai samu kaya ba. Warka akwai motoki suke aiki kan bakin. Yanzu haka Soraj akwai sitan da ba mu da wani ba mu da rafineri wannan. Akwai sitan da suke zuwa Cotonou ko Lomé cikin wata suna shiga guda shiga biyu. Amma yanzu suka tai zandar inda ake tashin mai. Wallahi suna kai wata guda wata biyu wata uku suna tsaye ba su samu lodi ba. Akwai wasu motoki suna bisa aikin nan. Kenan abun ya kai mun yadda ke.
Rashin samun gata daga magabatan Niger na daga cikin dalilan da ke barazanar haddasa taɓarɓarewar harkokin 'yan Niger masu dakon kaya, in ji su.
Sauran mutane kuma sun fi so su ɗauki motoki etranger hiye da namu, motokin kasashen waje. Motokin Benin, motokin Ghana, motokin Togo, motokin Cote d'Ivoire, motokin Burkina. Kuma motokin nan ko gazuwal ko mai na dala guda ba su yi cikin kasa ga balantana ke takardu. Mu muna nan kuma sai an fidda takarda an kace fatan da muke biya waɗanda suke biyan jika 100 ake su biya jika 200, masu biyan jika 200 ake su biya jika 400. Wannan kuma mun gani abin ya yawa tunda mu aikin namu yanzu ta lalace.
Shugabannin kungiyar masu motocin dakon kaya sun ce sun yi wa majalisar dokoki hannunka mai sanda game da sabbin harajin da ake shirin fara dorawa ayyukan dakon kaya daga baɗi, abin da ya sa shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki Honorable Adamu na mata gayyatar su domin su hallara muhawarar da majalisar za ta tafka a nan gaba.
Transporter, siyo mana doguwar takarda sun fice ana sa azamu na TV a bisa ga abin da ya shahi duk jigilan mutane da kaya mu ga abin da muka gani ga hujjojin mu muka ce rana 16 ga watan November ku so mu saurare ku gaba ga minista
watsi da wannan bukata ta masu motocin dakon kaya wani abu ne da ka iya shafar fannonin rayuwar jama'ar wannan kasa dalili kenan da hadakar kungiyoyin ta yi jan hankula
wallahi muna sayin daka in dai an kace dole dole sai wannan abun an yi ta to su ma suna gane mu mu patrona ne yajin aikin mu batta da ciyawo ga gwamnati kenan yanzu dai muna jan hankalin gwamnati ta di mu wannan takardan da muka kai su da beta da idan rahama tun da wuri
sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
kuma dalla a gaida Suleiman Muni Barma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 10:11 kenan da minti 16 na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku fahimtar da ni menene bambancin da ke tsakanin lardi da jaha Naji wasu kasashe na amfani da lardi wasu kuma na amfani da jaha waɗanne kasashe ne a duniya ke amfani da lardi Mai tambaya Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Muryar Amurka dan Allah ku yi min cikakken bayani. Shin da gabashi da kudanci da arewaci da kuma yammaci waɗanne kasashe ne yake kan iyaka da su? Ma'ana daga su babu wasu kasashe a gaban su a duniyar? Mai tambaya Isuhundila Faki. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Dan Allah muna neman ƙarin bayani akan bangon duniya. Wai shin da gaske ne duniya tana da bango? Idan akwai a wani wuri ne yake? Jagoran masu tambaya Idris M. Idris da Maturu. VOA Hausa. Dan Allah ku bani tarihin bangon duniya. Shin da gaske ne wannan yankin shine bakin inda Allah ya shimfiɗa ƙasa? To idan aka tsallaka wannan yankin me za a cimma can gaba? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mayyama. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku tambaya mana tarihin shahararren mawaƙin nan na ƙasar India wato Falguni Fasak. Shi namiji ne ko ta mace? Waƙoƙi nawa yayi? Masu tambaya Husaini Abba Damban jihar Bauchi da Babangida Alhaji Nuciya Wacakai da Muhammad Musa Damban. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari mai son sanin bambancin lardi da jaha da kuma kasashen da ke amfani da tsarin lardi a duniya. To idan mai tambayar na saurare ga fa abin da ya sauƙaƙa. Lallai akwai bambanci tsakanin lardi da jaha. A tsarin da aka gada daga tura mulkin mallaka, lardi ya samo asali ne daga kalmar province na turanci. Ta turancin kuma ta samo asali ne daga kalmar provincia ta Latin, wadda ke nufin yankin ƙasa da baya cikin Italiya, amma kuma yana ƙarƙashin ikon Romawa ne. Larduna na ƙarƙashin ikon hukumar tarayya ne da ke headquarter ƙasa. Don haka larduna kawai an kirkiro su ne saboda a samu sauƙin shugabancin jama'a. Don haka gwamnati na iya haɗa wani lardin da wani ko kuma ta rusa su kwata-kwata duk lokacin da ta ga dama. Ƙasashen da ke amfani da tsarin larduna sun haɗa da Russia da China da Indonesia da Canada da Afghanistan da sauransu. A tsarin mulkin mallaka, ita ma jaha daga kalmar state ta turanci ta fito, wadda ita kuma ta fito daga kalmar status ta Latin. Wadda ke nufin wani tsarin zamantakewa ko siyasa. Jaha na da gwamnatinta da kuma fasalinta, ba kawai wani ɓangare ne na tsarin shugabancin jama'a ba. Jaha kusan intatta ce daga gwamnatin tarayya, ba a iya haɗa jihohi ko kuma rusa su ba tare da amincewarsu ba. Misalin kasashen da suka fai amfani da tsarin jiha sun hada da Amurka da Najeriya da India da Jamus da Malaysia da Australia da dai sauransu. A takaice dai jiha ta fi lardi iko da tasiri da kuma iyauci. Sai kuma an so shin wasu tambayoyi masu alaka da juna. Nasu Isuhun Dila Faki mai son sanin ko akwai wasu kasashen bayan an wuce arewaci da yammaci da kudanci da kuma gabashin duniya. Da kuma tambayar Idris M. Idris da Abdullahi Maiyama masu son sanin bayani game da bangon duniya da inda bangon yake da kuma abin da ke bayan bangon na duniya. Lallai malaman sun yi tambayoyi makamantan juna masu matukar ma'ana. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Duniya ba ta da bango ko mutsala zaratin. Hasali ma Allah bai suranta duniya ta yadda za ta kasance da wani bango ba. Duniya ba a shimfiɗe take ba, a mulmule take kamar ta maula ko bal. Da haka duniya ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da kan iyaka. Da haka idan ka kama tafiya ka miƙe a duniya komai tsawon tafiyar ko shekara nawa kai, babu wani bangon da zaka tarar, sai dai ka dawo inda ka baro daga ta baya. Saboda zagaye ce tafiyar ba miƙewa ba. Da haka duniya ba ta da wani mafari a taswirance, kamar yadda ba zaka ce ga farkon kwallo ko kuma ƙarshen sa ba. A sauƙaƙe dai ita duniya mazari ne, baka da gaba baka da baya. Mu akan doran ta muke, ba a cikin ta muke ba a zahiri. Can cikin tsakiyar duniya babu wani abu mai rai da zai iya zama, saboda tsabar zafin ruwan narkakkun nau'ukan ƙarafuna da duwatsun da ke ciki. Hatta arewaci da kudanci da gabashi da yammaci, duk an kullo da su ne saboda ɗan adam ya sauƙaƙa ma kansa wajen kwatancen wurare. Yanzu haka ma akwai waɗanda ba su yadda da yadda aka tsara arewaci da kudanci da kuma yammaci ba. Suna ganin Turawa sun tsara taswirar duniya ce ta yadda za su kasance a sama can. Alal misali, wani ɗan ƙasar Australia wadda ke da alaƙa da Afirka a tarihance, mai suna Stuart MacArthur, ya zana wata juyayyiyar taswirar duniya ta yadda nahiyar Afirka da Australia da Brazil da Argentina da sauransu ke can sama, a maimakon nahiyar Turai kamar yadda yake a yanzu a hukumance. Duk wannan na daɗa tabbatar da cewa duniya ba ta da kan iyaka a taswirance kuma mulmulalla ce. Tambayar haɗin gwiwa ta su Hussein Abba Damban jihar Bauchi da Babangida Alhaji Nuciyawa Cakai da Muhammadu Musa Damban kan shahararriyar mawaƙiyar nan Falguni da jinsinta da kuma yawan waƙoƙinta. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Mace ce Falguni Fatak, shahararriyar mawaƙiyar namba India wadda kuma ake kira Dandiya Queen ko sarauniyar waƙoƙin dandiya. Wataƙila abin da ya sa wasu ke ganin namiji ne, ba zai rasa nasaba da kama da namiji da ta yi ba, da kuma irin suturar da ta kan sa wani sa'in. Abadodara ta jihar Gujarat ta ƙasar India aka haifi Falguni ran 12 ga watan Maris na shekara ta 1964, ma'ana shekarun ta 53. Bayan aure, Falguni ta ƙaure daga Gujarat zuwa Mumbai wanda kuma ake kira Bombay. Sai dai samun jumlar waƙoƙin da Falguni ta yi zai yi ɗan wuya, saboda tun tana Gujarat ta yi ta raira waƙoƙin yankin ta hanyoyi masu ƙayatarwa. A taƙaice dai, ta yi waƙoƙi masu ƙayatarwa da dama kamar yadda masu tambayoyin suka sani. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To ma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana. Sakon na farko na cewa mai girman shugaban kasa General Muhammadu Buhari ka ci gaba da yakar barayin da suka sace mana kudaden kasar mu. Allah na tare da kai mu kuma talakawa muna taya ka addu'a daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma sakon baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya cewa ta ƙara ƙaimi domin kyautata rayuwa da jin daɗin al'ummar ƙasa. Sai kuma sako daga Adamu Aliyu Ungulde da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa suka ce muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma na jihar Bauchi da su tallafawa masu fama da matsalan tabin hankali suna muradin agajin gaggawa. Sako mu na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hausawa dai na cewa waiwaye a don tafiya a lokutan da suka wuce talakawa mun rika kuka da yunwa da rashin abinci amma yanzu abinci ya samu mun yi sauki da kuka saboda zuwan amfanin gona. Shin anya kuwa muna tunawa daga ba kada fa a ce muna ganin amfanin gonar mu yanzu kuma ne zamu ci gaba da bannatar da shi gaba kuma mu koma kuka. Don haka nake kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu yi tattalin amfanin da muka noma kada mu sake komawa gidan jiya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma wannan sako da ke cewa a gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa ƴan Najeriya bayanin ayyukan da ta yi wa talakawan Najeriya da kasafin kuɗin shekarar 2017 kafin a sake gabatar da kasafin kuɗin na shekarar 2018 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai gabatar wa ƴan majalisar dokokin Najeriya a mako mai zuwa domin gaskiya mu dai talakawan Najeriya ba mu amfana da kasafin kuɗin. Sai dai mu ji an yi saboda ba mu ga komai ba kuma duk burin talaka shine a gyara musu asibitoci da kuma makarantun yaran su da wutar lantarki da hanyoyin mota amma har yanzu ba mu ga komai ba sai ma ƙarin wahalhalun rayuwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ba mu shugabanni masu tausayin mu a fadin Najeriya baki daya amin. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. To madalla yanzu kuma labarai ne amma wannan karo a takaice.
A daidai lokacin da zaman ɗarɗar ta ƙaru a makurɗin Koriya, rundunar sojin Amurka mai kula da yankin Pacific a jiya Juma'a ta gabatar wa shugaban Amurka Donald Trump bayanan sirri. Rundunar ta gabatar da wannan bayanan ne da saukar jirgin saman shugaban na Amurka da ake kira Air Force One da turanci a tsibirin Oahu na ƙasar Nuwato na jihar Hawaii, inda shi shugaban da uwar gidansa Melania Trump suka samu tarbo ta gargajiyar Hawaii inda aka saka musu makawuyar furanni da ake kira Lace. Daga nan shugaba Trump ya wuce kai tsaye zuwa cibiyar rundunar sojojin kundumbalar Amurka mai kula da yankin Pacific, runduna mafi girma wacce ta haɗa duka sassan mayakan na Amurka. Guguwar canji da ke kadawa a Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki na ƙayata wasu ƴan ƙasar, wasu kuma suna zira ido masu ra'ayin mazanjiya kuma ko sun fusata ko kuma sun ɗimauta. Yarima Muhammad bin Salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan goma cewa yana ƙoƙari ne ya maida Saudiya bisa tafarkin Islaman da aka san ƙasar na sassauci kamin zuwan juyin juya halin Iran 1979.
To madalla duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na warhaka. Sai kuma can da yamma za ku ji mu dauki da wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka muka gabatar da shirin. Sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu ta wannan lasariya da ake kiranta Nashwan Baba Yakubu Kirine ke sallama da ku. A huta lafiya sai anjima.